أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن كما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بجاه الله سبحانه وتعالى عند تكفر عن الصح إذا أمن شيء ورسل إيه فانصدي الدسة يساك حتى مؤون مريسين جمعة مريسين شابي دوات رمضان الشكالة دبو إيه لتجيه دوات 30 من هجرة من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قضوا مدينة وانكما سيني شابقي قوة شدة أشكالة دبو بيو لشاشدة النساء في ميلادية وان سيني درس منقو مشابيو كراتين تفسير القرآن ميجي المادي مكي وان نوتا من البركة جيا من kiran da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa ahlul kitab niki cewa ya ahlul kitab lima talbisuna al-haqq bil batil wa taktumuna al-haqq wa antum ta'lamun. Ya ku ma'abuta littafi, dan me kuke ta ku da gaskiya da ƙarya, wato ƙarya sai a lillibe ta da gaskiya sai yadda wanda zai kalle ta zai tsammanin gaskiya ce. وتكتمون الحق سيكم قوي جسكيا تهجيكا وأنتم تعلمون الحاليكنا سنة فنسأل الله تعالى كوما ونبول حاليا دا أهل الكتاب هو سبب جسكين سوسكي نقو قلن بتد مثلا ونشيما نوئينين تلبيسي نعطي تلبيسي سيني دا ما كاليكتا أبو كتاكو تاشي دا بدأ بانيما. To daga cikin abin da suke yi sai suka fito da wata dabara, shine Allah ya ba mu labari. Allah ce wa qala qa'ifatu min ahli alkitab, wani yanki wani bangare na ahli alkitab sun ce wa junansu aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar, sai suka gaya ma wasu daga cikinsu cewa ku je ku yi imani da abin da waɗanda suka yi imani suka yarda da shi. Wajihan na'ari a wani yanki ma'ana farko-farkon wuni, kamar ku je ku yi imani da safe. Wakfuru kuma sai ku kafirta akhirahu a ƙarƙashin, wato a ƙarshen wuni ɗin. Mana kamar a ce da yamma kuma sai mutum ya fito ya ce ya kafirta. La'allahum yarji'un, ko su waɗanda suka yi imani ɗin sa dawo su fasa su ce ai waɗannan da suka shiga da safe suka fita da yamma ba su yi haka ba sai saboda sun gano cewa ba daidai ba ne ba gaskiya ba ce. Ku gane dabara? Su ahlul kitab ne, wannan abun asali an same shi daga Yahudawa ne. Yahudawa da suke Madina sai suka kintsa a tsakaninsu suka ce wasu daga cikinsu su zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su nuna suna tare da shi sun musulunta da safe. In yamma ta yi sai su gaya wa duniya cewa su sun kafirta da abin da suka yi imani da shi din nan da safe. Wai domin wannan zai sa muminan a jefa musu shubuha, sai mumine su riƙa cewa a'a kaga fa Yahudawa nan su ma suna da ilimi fa, dama su ma an saukar musu da littafi da suka zo da safe suka ce sun yi imani, yanzu kuma gashi sun fasa sun fita, ashe alama ce cewa to ko abin ba da gaske bane ne. Sai sun rabu da zuciyar mumine, kuma sannan waɗanda suke nesa waɗanda ba mumine ba su kuma sai su a to tunda dama abin haka yake mun fasa. Ku ga dai wani wata dabara ce kamar yadda suka ƙara don su ƙara raunana musulmi su raunana musulunci. Suka ci gaba da cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, kar ku bi kowa, kar ku yi imani da kowa, kar ku yarda da kowa, illa liman tabi'a dinakum, sai ga wanda ya bi addinin ku na Yahudawa kenan. Qul, ka ce da su, sai a gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, innal huda, ai ita shari'a, huda Allah, shari'ar Allah ce, an yi wuta ahadun misla ma ucitu karahata, wani shi ne abin da ake takdiri a nan, don gudun an yi wuta ahadun abewa wani misla ma ucitu irin abin da aka baku, aw yuhajjukum inda rabbikum, ko kuma su yi jayayya da ku a wurin ubangijin ku. Sai aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ce innal fadla bi yadillahi, ai ita falala a hannun Allah take, yu'tihi man yasha, yana bada ita ga wanda ya so, wallahu wasi'un alim, Allah kuwa mai yalwataccen ilimi, ma'ana mai yalwatacciyar falala kuma ilimin sa ba shi da iyaka, sannan kuma alimun ne mai ilimi. Ma'ana nan abin da yake faɗa shi ne abin da Yahudawa suke tsoro shi ne a ce an baiwa wani irin abin da aka ba su, ba an ba su littafi ba, an baiwa annabi Musa, to su suna son a ce annabi Musa, wannan kuma da ka'ida ce yana a cikin addinin Yahudu, sun ambata annabi Musa shi ne annabin ƙarshe, bayan sa babu wani annabi, kuma babu wani littafi da za a saukar bayan Attaura. Shi yasa in ba ku manta ba lokacin da muka yi tattauna maganar naskhi a baya lokacin karatun suratul baqara, ni magana akan cewa Yahudawa daga cikin abin da ba su yarda da shi ba shine naskhi. Me naskhi? A ce wani hukunci zai zo daga Allah ya shafa wani hukuncin da da akwai shi, shi ake ce ma naskhi. Abrogation, a zo da wani sabon abu a ce ya ta da na da, mun fahimci wannan abu ne hudu su ba su yarda da wannan, domin saboda sun ce in sun yarda da wannan to ashe kenan annabi zai zo bayan annabi Musa sai a shafe annabi na annabi Musa sai wani annabi Musa, in sun yarda da nasku to ashe kenan wani littafin zai zo a ɗauke aikin Attaura, don haka sai suka rufe kofar nasku. Yasa daga cikin waɗanda in ana tattauna a kan nasku annasikh wal mansukh a babin ulumul qur'an da usulul fiqh, da ku ji malamai suna faɗi daga cikin waɗanda ake tattaunawa da su akwai maganar Yahudawa suna cikin farkon waɗanda ba su yarda da wannan ba, dan kada a kawar da saƙon annabi Musa alaihi salatu wassalam. To sai ya ci gaba ya ce yaqtassu bi rahmatihi man yasha, Allah yana keɓance wanda ya so da rahamarsa, ma'ana rahamar Allah yana keɓance ta ga wanda ya so. Wallahu dhul fadli al-azim, Allah kuma ma'abucin falala ne, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ma'abucin falala ne, falalar kuma mai girma. Mun gane falalar Allah babba ce, kuma shi ma'abucin falalar ne, falalar ta kuma ba ta wasa ba ce. Wannan a dunkule ayoyin da malai karanta mana ke yanzu mu koma inda muka tsaya cikin tafsirin malam sa'idi wanda muke bi zamu tashi inda yake thumma wabbakhum ko eh yake thumma wabbakhum ala idlalihim alqalb je mu kuma ta kuma tattauna maganar kokarin da ahlul kitabi musamman yahudu da nasara suke yi don su batar da musulmi su kawo hanyoyi daban-daban yadda musulmi za su bar addininsu mun tattauna wannan jiya ko to daga cikin abubuwan har yanzu da suka yi domin su hana mutane su karbi gaskiya shine abinda ake cewa talbisi talbisi shine kamar yadda na ambata dazu cakuɗa ƙarya da gaskiya asali ita gaskiya ba ta buƙatar a cakuɗa ta da ƙarya ita kadai ta isa ce wa kanta yaki ko duk abin da aka faɗa din dai gaskiya ne to haka zai shiga zuciya kuma haka Allah zai sa shi haka zai amfani amma za ka ga cewa duk mai tallan ƙarya baya iya tallanta sai ya dan cakuɗa wani abu na gaskiya kun gane haka ko ba gane da wahala mai tallan ƙarya ya fito ya ce ya jama'a ƙarya nake kai ku zo ku tafi ku zo mu tafi tare babu mutumin da dai wannan ai sai mutane sai ba shi da hankali don haka dole ne wanda dai yake tallan wani abu ko ya san shi ba daidai bane sai ya hada shi da wani abu na gaskiya sai a masa irin muqaddima wata shimfiɗa wanda ita zaka fara gani ko alilibe wannan dabarar da ƙaryar alilibe ta da ado yadda wanda yake nesa zai hango gaskiya kafin ya zo kusa sannan kuma sai ga ashe abin ba haka bane to wannan aikin ahlul kitabi ne yahudu da nasara domin su hana mutane fahimtar addinin musulunci yadda ya kamata to sai Allah madauke zarge su akan wannan فقال في الله يا أهل الكتاب يا قوم أبو تالب تافه لم تلبسون الحق بالباطل دمنا كي تاقضى جثية دكالية وتقتمون الحق كما كي قوي جثية وأنتم تعلمون الهالكون قندها أتم بايا سورة البقرة ألا مؤكيا زود أبن لسيق الأمرنين لسيق الهنيك ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق شي فاي زما مجزومي نن كما سي زما با مجزومي بدا ال رفع saboda tambaya ake nan an ce lima talbisuna dan me kuke kaza dan me kuke za can kaza ku can ku a baya saboda hani ne shi yasa yazo da jazma wala talbisu alhaq kun kada ku cakuda ƙarya da gaskiya ku hada su ni guda وتكتموا الحق كما كنت قوي جسكيا كل كفي هذا ما لم يتم تتمنى أكام ونم ونم وارم نتزو باين ولا لما تلبسونا أي أنت كما وتكتمون الحق ونم وارم تأطفيتي مسمى أولنا الآية تفسر من وتم آية في سورة البقرة سورة البقرة واسم المسنى إيه شوى سكن ثم فداء وصل كفن تفسيري شوى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق سكتي شنن انا هنا سو aikata abubuwa biyu ne tare a lokaci guda kamar yadda ake cewa wala ta'kulu samaka wa tashrabu al-laban misali karka takuda abubuwa biyu ko kuwa ana cewa ne karku wannan daban wannan ma karku yi shi daban magana ta gaskiya ita ce yadda ta zo a wannan kada ku yi wannan kada ku yi wannan ba wai dole sai tare ba gaba ɗaya su aka hana ma'ana kitmanul haqqi haramun ne talbisul haqqi bil batil shi ma haramun ne ba wai sai sun taru lokaci guda suke zama haramun ba ai kun gane bambanci to don haka duka biyu an hana kada a boye gaskiya shi yasa yana cikin manya-manyan aikin malamai duk wanda ya san ilimi to wajibinsa ya bayyana gaskiya haramun ne a kansa ya koya abin da yake gaskiya ne ya bayyana wa mutane wani abu saboda ko abin da zai samu na duniya ko wani amfani wannan abu ne da Allah maɗauki zai kama malamai a kansa in suka yi shi shi yasa Allah maɗauki yake cewa fa wabbakhum anan kun ga sai ya zarge su ala labsil haqqi bil batil akan cakuɗa wato ƙarya da gaskiya wa ala kitmanil haqqi akan kuma wato koye ita gaskiya din لأنهم بهذين الأمرين دومين كدوة أنن أبو بوا بيوني يضلون من انتصب إليهم سكي قتد وأن سكي دنجن كان سزوا بوليس دمتم من ديكي كم وتحيا حيا لكم بادي دي بتي ذاكو قبديش أور أي كراتو يدي كباتا كم فهمتين أبو كو أمسلين شي mutumin da ya karkace daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bin wata hanya da mun baya sha'awar mutane ga magarin mutane kowa ya karatu shi yasa zaka ga daga cikin abin takeici kuyi hakuri wannan dabi'ar mu sai ta al'adar Bahaushe kowa duba tarihin mu yadda aka sani da tan al'adar Bahaushe galibin ilimi a gidan malamai to galibi mafi yawan malamai ƴaƴansu kawai suke koya su zama malamai saboda za su gaji wannan kujera duk abin da ake samu na amfani wajen shugabancin mutane za su same shi ko ba haka ba ne sai ga almajirai na wasu wuraren daban akan samu ban ce ba a yi ba amma ba a fi ba su ilimin mai ƙarfi ba saboda ba a son su yi gado wani kuma wani rikici ne daban sannan kuma masu wata hanya daban da ba sa son a gane ta to ba sa son a yi karatu da zurfi don za a gano abin da suke kai to shi yasa kullum za ka suna lullube ƙaryan nan sai a haɗa ta da gaskiya shi yasa hanyoyi daban-daban malamai suka ambata na yadda mutane suke ɓoye a gaskiya su kuma cakuɗa ta da ƙarya daga cikin wanda Yahudawa suke yi akwai wannan da Allah maɗauki ba mu labari kullum ƙoƙarin za su riƙa nuna cewa ai su ma sun yi imani amma an ce me ake imani me kuka imani da shi sai su ce sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne amma kuma annabi ne na Larabawa ba namu ba to wannan yana cikin misalai da malamai suka bayar na talbisul haqq bil batil kun ga imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ne menene gaskiya ce to amma kuma cewa ba gunmu aka aiko shi ba gun Larabawa aka aiko shi wannan kuma batil to sai su cakuɗa wannan misali ɗaya ne a harkar kuma duk wata tafiya za a gani wadda take ba a kan daidai ba to ana samun irin wannan cakuɗa gaskiya da ƙarya don kada mutane su fahimci yadda abu yake daga cikin abubuwan da akan yi amfani da su misali a zamanin yanzu na yaƙar addinin musulunci irin aiki da musulunci yadda ya kamata sai aka ɗauke shi aka kira shi da sunan da zai tsorata mutane ko sai a kira shi extremism a ce tsaurin ra'ayi alhali kuwa mu a musulunci an hana mu extremism mu ma haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yi wuce iyaka wajen abu kullum abin da yake daidai shine ka tsaya a tsakiya kar ya zama kana cikin yan baya baya to kuma kar ya zama ka wuce iyaka mutum ya wuce iyaka ko wajen ibada an hana kun tuna hadisin wata mata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya ganta ta daure kafarta ko sai ce wannan me sai aka cewa ai ta daure kafan ne saboda ko bacci zai zo in ce dan motsa kafar sai igiyar ta sa ta tashi saboda sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haba ku tsaya iya abin da Allah ya umarce ku mun ba a dora muku wani irin wahala shi yasa kuma har yayi magana akan masu yawan magana masu surutu masu wuce iyaka at-tanaqqu shine zurfafawa cikin abu ba a san zurfafawa to a karantarwar mu an hana mana zurfafawa dan me za a rika tuhumar kuma addinin musulunci a yanzu a matsayin a kira shi zurfafawa haka nan kalmar sassauci ko a ce wannan musulmi ne moderate musulmi ko musulmi ne sassauci su a gurin waɗanda ba musulmi ba abinda suke nufi sun suka ce mutum moderate su a gurinsu shi ne wanda ba ma ya sallah ba ruwansa shi komai ka gode shi zai ce a ba komai a yi amma in dai za a ce zai sallah biyar a kullum kuma in ya gaba daidai ba zai ce a abu kaza fa ya kamata a bari a yi abin da yake daidai to wannan sai su sa shi a ajin mai tsanani ba za su sa shi a ajin mai sauƙaƙawa ba don haka shi yasa akwai kalmomi da malamai a cikin babin aqida suke kira al-alfaz al-mujmala mun taɓa zancen su ban san ko kun tuna al-alfaz al-mujmala su ne wasu lafuzza da shari'a ba ta zo da su ba nafiyan au isbatan shari'a ba ta zo da ambatan a tabbatar da su ba ko kuma a kore su to ana amfani da su idan mutum ya zo da su sai a tambaye shi me kake nufi da kaza misali kamar mai cewa a jismi Allah ba jism bane ba jiki bane malamai sai su tambaye shi lafazin jism Allah bai ambace shi ba bai gaya mana cewa Allah jism bane jiki irin namu kuma ba irin namu ba Allah da bai ce mana shi jiki bane kuma sannan bai kore mana cewa shi jiki bane kada a yi amfani da wannan lafazi ka'ida ta shari'a shine irin waɗannan lafuzan ba a amfani da su sai an nemi fassara daga wanda ya amfani da su me kake nufi in ya faɗi ma'ana mai kyau sai a yadda, amma a ce lafazin nan tunda shari'a bata zo da shi ba to kar kai amfani da shi. Kun fahimci wannan? To irin waɗannan su lafuzan su moderation da makamantan su irin waɗannan lafuzan duk abin da yake da tafsiri daban-daban a gurin mutane daban-daban. Kowace al'umma tana da fassara da ta bashi, to kada kai amfani da shi a tsari na da za ka yi generalizing abubuwa. Mun fahimci abin? Sai a fayyace abu a ce kalma kaza in kaza ake nufi da ita to daidai ne, in ko kaza ake nufi da ita to ba daidai ba ne. Wannan shi ne abin da ya kamata a riƙa yi a musulunci. Allah sa kun fahimci me nake nufi. Amma haka abin da wanda yake kan wata hanya ta bid'a, duk abin da zai yi ba zai iya tallan bid'arsa uru-uru ba, ko zai ya haɗo ta da wani abu wanda aka san na gaskiya ne. Misali, wanda zai kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ba musulmi ba, kuma ya halatta a bautawa ahlul bait, sai ya riƙa in an ce menene kake kira zuwa gari, sai ce san ahlul bait. To kaga wannan talbisi, yawa san ahlul bait daban, bautar ahlul bait da kafirta sahabban shi kuma daban. Sai da mai irin wannan aqidar ba zai iya tallan aqidar tasa ba, dole sai ya hada da wani abun da yake daidai yadda mutane za su raba ko kusa da shi, sannan sai su ga asalin me yake tafiya. Musamman ko kuka ji me nake ne, to haka duk kowace tafiya. Shi yasa malamai suke cewa duk tafiyar da sai an maka dabara sannan sai ka shigo ciki ka fahimce ta, to tana da matsala. Kar ka yadda da ita, ka karbi tafiyar da zahirin ta uru-uru gashi za a karanta Qur'ani abin da za a gani, za a karanta hadisi gashi za a gani, ba munafinci ba kuwaiku. Wani ita ce tafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita. Kun ga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a Makka, shin sai da yayi wasu dabaru-dabaru kafin ya fito mutane uru-uru da magana tauhidi? Magana tauhidi bai wasa a kansa ba. Abin da ya hana shi ne kar a zagi mutane, kar a ci mutuncin mutane, ko ba cin mutunci ba zagi, amma kuma kar a boye gaskiya. Kun ga da yazo cewa mutane qulu la ilaha illallah, ku ce la ilaha illallah, bai yi wata dabara sai da yace to bari yazo, sai ya shiga cikin su an bauta wa gunki rana ɗaya, sannan kuma sai ya samu yadda dabara sai ce kun ga fa ba kyau mu daina. Kun ga ba haka yi ba. Yau duk abin da ya shafi tauhidi ba a wasa da shi. Uru-uru ya ware kansa yace abu kaza ba daidai bane a daina shi. Amma abin da ya koya mutane shine abi a hankali, abi hikima, banda zagi, babu cin mutunci. Shi yasa har a Qur'ani Allah mutum ya hana mu, yace mana wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah aduwan bi ghairi ilm, ko kar ku zagi waɗanda suke bautawa da ba Allah ba. Kar ka kira wani gunki a gaban masu bauta masa ka zage shi, sai ce in kuka yi haka sai su ma mushrikan su zagi Allah, saboda tsabar gaba, kuma saboda ba su sani ba. To haka yanzu duk abin da mutane wanda ba akan daidai suke ba suke girmamawa, to kar ka zage shi a gaban su. Mun fahimci abu, wannan ita ce hikimar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana. Amma fa kar ka shiga ciki ayi da kai, kada kuma ya zama cewa ka kasa gaya musu cewa wannan abun ba daidai bane, ka gaya musu cewa ga gaskiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya amfani shi. To wannan shi sai ce fa innal ulama, domin su malamai, idan labasu al-haqq bil batil, in suka cakuɗa gaskiya da ƙarya, falam yumayyizu bainahuma, sai basu bambance tsakanin su ba, bal amma abqaw al-amra, sai suka bar lamarin mubhaman, abboye shine mubhaman, yadda an yi wa mutane tamwili. Tamwili shine dungu, yawa da dai ba Hausa ke cewa dungu, kai mutum dungu ya ga kamar wani abu ne da za a iya kama, sai ya kama sai ka wani hannunka, ko a shi ne dungu. To wannan ba daidai bane a addini. In za a faɗi magana a bayyana ta, a bayyana gaskiya daban ƙarya daban. Wannan shi ne wajibi a kan malamai. Za mu zo mu ji abin da Allah malam ya kawo mana na faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a kan malamai a kan irin wannan. Sai ce wa katamul haqqa, kuma suka ɓoye gaskiya, alladhi yajibu alaihim izharuhu, wanda ya wajaba a kansu su bayyana wannan gaskiya. To in malamai suka yi haka, tarattaba ala zalika, abinda zai hauhawa a kan haka, abinda zai biyo bayan wannan, min khafa'il haqqi, na koyuwar gaskiya, wa buhuril batili, da bayyana da rinjayen ƙarya, ma tarattaba, to abinda zai zo baya ke. ma'ana abinda zai biyo baya shi zai biyo baya na me na ace gaskiya an neme ta an rasa jiya ai na gaya mun in kuma ta ba babban abokin gaba ga musulmi shine me ko kuma ta babban abokin gaba ga musulmi shine musulmin ya zama jahili ga addinin musulunci duk musulmin da ya zama bai san musulunci ba to babu abokin gaba irin wannan jahilci ne saboda jahilci shine zai bada kofar ka karbi ƙarya kai tsammanin gaskiya ce kuma ka bauta wa Allah da ita kai tsammanin za ka tsira kana sa ran aljanna ma za ka shiga ashe ko nan ba canza kun ga jahilci ya cuci mutum mutum zai lulluɓo ƙarya ya zo maka da fuska yana murmushi farai-farai da shi alhali kuwa a cikin sa menene gaba ce da adawa baka fahimci me ba don haka idan ka jahilci addininka sai ka zama ƙwallo a riƙa kaɗa ka nan da can to haka abun yake shi yasa duk malami in dai na Allah ne mutumin kirki ne babban abin da zaka ga mutu da shi shine a fito da gaskiya jama'a su santa a fito da gaskiya jama'a su santa in har aka ce za a lullube gaskiya ana kallon maslahar duniya matsayin da zan samu in fa na bayyana wannan abun to kuma shikenan mutane fa ba za su yi min da'a ba in kuma na bayyana cewa wannan abun shine gaskiya to fa ashe kenan na nuna ashe da ma wani yafi ni kun tuno abubuwan nan guda goma sha biyu da malam Abdulrahman al-Muallimi ya ambata mana na gaya mana suna din a cikin wannan darussan kwanan ko kun manta malam Abdulrahman ibn Yahya al-Muallimi a cikin littafinsa at-Tankil ya ware wani littafi karami da ya rubutu sunansa al-Qa'id ila tashih al-aqa'id abinda zai ji haka zuwa gyaran aqida kuna manta ne amma na sha gaya mana wani ya kawo abubuwa wajen goma sha biyu da suke hana waɗanda ba a kan gaskiya ba su karɓi gaskiya daga ciki ya ce wanda yake ba kan gaskiya ba in aka gaya masa gaskiya ya karɓa to gani yake fa ashe ke nan da a kan ɓata nake wannan tunanin sai ya hana shi karɓa sai ce kaga ba in na karɓi wannan gaskiyar to ashe ke nan sai mutanen ce ashe kai da duk shekarun da kai da a kan ƙarya kake wannan matakin farko kenan na biyu sai a taɓo iyayensa da kakanni sai ce in dai wannan ne yanzu shine gaskiya to yanzu kenan iyayenmu da kakanninmu da duk akan mata suke sai ce kai ni ban yadda ba ni ba zan karɓa ba nan uku malaman sai ce wannan ma ashe kenan in na karɓi wannan gaskiyar ashe kenan malamai na da duk ba gaskiya suke gaya ba sai wannan ne yanzu zai zo ya gaya ma sai kuma ya dawo ya ce kai in fa na karɓi abin da wani yake faɗa ashe kenan yanzu ni zan zo in buwa ne shi ko shaidan sai ya shigo shi a haba tun kafin a haihuwa ne fa kai kake kaza kake kaza kake kaza ko ba haka bane wani kuma shine kaza shine shi kenan wannan sai ya rufe kofa sai ya zama ya hana shi karɓi abin da ke shi ne gaskiya to wannan duk suna cikin hanyoyi malam ya Abdulrahman ibn Yahya al-Muallimi ya ambaci wajen guda 12 irin wannan don haka babban abin da ya kamata malami ya fahimta yadda Allah zai tsaida kowa ya tambaye shi haka za a tambaye shi akan amanar ilimi da aka bashi shi ya karanta mutane ba su karanta ba ko inda kowa ya karanta ai zai gane abu kaza daidai ne ya aiki da shi abu kaza ba daidai bane ya watsar mutane suna jahilci kai ne wajibinka ka zo ka titsiye su ka ce ya jama'a Allah abu kaza yake so Allah baya san abu kaza kuma malamai su ya kamata su sa kwakwalan mutane su saita su ba mutanen ne za su sa malamai me za su yi ba ko ba to malamai su suka san meye gaskiya su za su ce abu kaza shine daidai abu kaza kuma ba daidai bane Allah ya ba mu ikon yi da wannan amana to sai ke cewa walam yahtadi al-awam in har malamai suka koyi gaskiya to awam in an ce awam ana nufin gama garin mutane jahilai ba daɗi ne a kira mutane jahilai ana shi yasa sunan awam din yafi daɗi saboda kace mutane jahilai sai su ji kamar an soke su amma a ce awam saboda ana bambancewa malamai su khawas ne saboda na musamman ne sun yi karatu su kuma wanda ba khawas ba ma'ana na musamman kuma kenan general jama'a kenan to idan malamai suka koyi gaskiya lam yahtadi al-awam ga magarin mutane sauran al'umma ba za su shiryu ba alladina yuriduna al-haqqa lima'rifatihi hatta yu'thiruhu waɗanda mutane suna son gaskiya yanzu duk al'umma ka same su gaskiya suke so ko ba haka bane da wahala ka samu mutum ya ce shi yana son ya bata kuma yana so ya shiga wutar jahannama
ai ya zama ba shi da hankali duk mutum so yake shiga aljanna duk mutum kuma so yake ya mutu akan gaskiya kuma an ka tambaye shi me kake so zai ce binciken gaskiya nake to ashe ko tunda mutane suna san gaskiya to wajibin malamai ne su fito su ga yawa mutane cewa abu kaza shine gaskiya wanda suke so su sani li ma'rifatihi dan su san shi hatta yu'thiruhu dan su fifita shi akan abin da ba shi ba shine yu'thiru athara daga kafiti ta abuka aji wani abu wal maqsud min ahli al-ilm abinda ake so daga malamai ma'abuta ilmi an yuzhiru lin-nas shine su bayyana wa mutane الحق جسكيا ويؤلنوا به سيفتو دائت أروكم هو عبان ويميزوا الحق من الباقي كما سبنبن تكأليا سيشي وانن كون جماعة أبو كذا لكو جنينا شيني جسكيا أبو كذا كمانا با جسكيا بني واني شيني واجب مانا ويظهروا الخبيث من الطيب سبينا ممونا أتبتكي كيكاوانك ممونا ashe wannan abu yana da kyau wannan abu ba shi da kyau wal halal min al haram abun bance haram daga halal kar a bar mutane abu a dukunkune duk inda ka bar mutum a dukunkune yanzu idan fatawa mutum yayi idan gun malami akar maka Allah ina da tambaya menene hukuncin abu kaza idan malami yace to duk wanda kai dai ina ga ba matsala shi kuma ya san akwai abin da yake shine daidai sai bai gaya masa cewa abu kaza daidai bane la'anna yana tsoron in ya faɗa masa ko za su saba ko za su bata ko wani abu yake ba shi zai daina misali to aka samu ne kun ga an samu matsala abin menene zai haifu ga cewa shi mai fata wannan zai tafi yayin aiki da zabin da aka ba shi cewa komai yayi daidai ne kuma ba komai ne aka zai zama daidai ba ya zuwa aka halaka malami ya halaka kansa ya halakar da mutumin da ya zo tambaye shi kuga ashe kenan akwai hatsari ga aikin malanta ba abun wasa bane kuma shi yasa magabatan mu can baya manyan malamai irin su Imam Malik ko su Shafi'i su Ahmad bin Hanbal Abu Hanifa Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Uyayna manyan dai da kuka sani da kuke jin labarin su in aka zo aka tambaye su fatawa abinda suke harkon kallo suke ga yawa mutane kuma su fara dubawa kai malami da za a yi ma tambaya ka fara tunanin yadda za ka fita abun Allah ba ka fara neman mai fatawa mafita ba ka neman masa mafita daidai ne amma ka fara ganin kofar da za ka fita abun Allah kai domin duk abin da ka faɗa masa to za a tsitsiye karanta shi a kiyama za a tambaye ka in ka faɗi gaskiya ka tsira in ba ka faɗi gaskiya ba to akwai hukuma to dan me zaka sa kanka ga hukumar Allah kai kuma wannan ka sauƙaƙe masa shi ya je ji dadi Allah akwai hatsari in dai akwai hankali kuma mutum ya san abin da yake zai tsoraci wannan to wannan shine abin da malamin yake so mu fahimta sai sai har yanzu wal aqaid as-sahiha min al aqaid al-fasida yana daga cikin wajibin malamai su bayyana aqida aqidu ingantattu daga aqidu waɗanda ba ingantattu ba bi halatta malami ya bar mutane suna kan shirka da bid'a da bautar abubuwan da suka ga dama ya shiru ya hana sai sai akramaka Allah ga wannan mutane suna in ka tambaye shi kai da shi kada sai wallahi ba kyau saboda ya karanta a littafi ba kyau sai to ga mutane kuma suna yi sai to ai mutanen ne yanzu in ka fada sai ku saba sai a zage ka to wannan shine abin da yake hatsari wajibi ne malami ya bayyana mutane aqida kaza daidai ne aqida kaza ba daidai bane shi babban abin da zai hango ya jama'a jiya na fara mana wannan nasiha wanda ina yin ta a kaina ba wai wasu ba da ni da ba malamin ba in fara da kai kaina a matsayin cewa wallahi mutum ya tuna cewa zai tsaya gaban Ubangiji kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi akan abin da ya dora mutane a kai kowa zai shaida abinda mutane ya ga abinda aka ga mutane ko ba haka mutanen su ma za su shaida ran tashin alkiyama fa duk wanda ya dora mutane akan hanyar da ba daidai ba aka za su sha kuma wuyan za su bi shi ashe ba kai ka ga mana ba komai mu ci gaba da kaza ba sai ce ba ruwana ni ban ga muku a ranar zai kokarin ya fidda kansa Allah kuma ya hada su tare duka ai azabtar da su wanda ko ya tsayar da kansa tun a duniya ya gaya wa mutane abin da yake shine gaskiya, to abin da zai samu a duniya menene wanda aka za a yi masa wanda ba a yi wa annabawa ba? Matukar abin da za a yi masa shine ko a zage shi a ce masa dan kaza, ko a cuce shi, ko a hana shi aiki, ko a jefe shi, ko ba haka bane? Matuƙa na ƙarshe kuma a ce an kashe shi. In aka kashe mutum ina za shi? Gun Allah za shi. In duk kuma wanda ya kashe wani yana da sakamakon da zai haɗu da shi da wanda ya kashe tun a gaban Ubangiji, to ballantana ma abu da ba zai kai kika ba. Abin da tsangoma ce, ilimin tsangomar ba lallai ba ne kai ne kake tsoronta. In ka faɗi gaskiyan nan, wallahi mutunci za ka ƙara idon mutane. Wanda da suke kokonjin ilimin naka sai yanzu suke kai ashe dai malamin nan da gaske yake, to duk abin da kake faɗa da sai a zo kuma a yarda da shi saboda maganar rashin tsoron gaskiya ya fito. Don haka ya kamata mutum ya zama ya fi tunawa da tsayuwarsa gaban Ubangiji. Kullum muna faɗin wannan, amma da ƙa'idarsa ba a ce ka ci mutuncin mutane ba, ba a ce kai zagi ba, ba zagi, amma fa kar ka bi ƙarya. In ka bi ƙarya to za ka kaje wa kanka bala'i da tuhuma, kuma a bayyana mutane gaskiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Yanzu ku duba ku gani abin da ke faɗi da su. Duk mutumin da yake tallan wata aƙida marar kyau ba zai iya fito da littattafan wannan aƙidar ya sawa mutane a gun karatu ya ce jama'a ku zo ku ji. Yanzu misali za ka ga, misali za ka ga mai shi'a zai ɗauko littafi ya ce ya jama'a ku zo ku saurara, Abubakar kafiri ne, Umar kafiri ne, matan manzon Allah duk kafiri ne, zai iya faɗa maka? Sai an yi tilbishi, sai an yi kwana da kwana da kwana, sai ka yarda da wani, sai ai mu jama'a masu son haɗin kan musulmi muke, so muke kowa namu ne, ai mu ba masu raba kan al'umma, shike nan sai ka matso kusa. To sannan kuma sai a fara, sai ka ga abu da yake shine reality ɗin daga baya. Wannan ba daidai bane. Ya kamata ba a yin abin da ake ce ma taqiyya wajen da'awa. Taqiyya tana zuwa in za a kashe mutum ya ji tsoron kar a kashe shi, ya faɗi abin da zai tsirar da ransa. Amma yau da kullum mutum zai faɗi gaskiya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Ku ji labarin Abu Zarin Al-Ghifari? Mun yi shi a nan wurin ko? Lokacin da ya musulunta, da ya shigo garin Makka, yana so ya je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fara haɗuwa da Ali radiyallahu ta'ala. Ali ya ce masa, to ina tsorace maka a halin da muke ciki yanzu, a halin takura muke, kuma mutane za su cutar da kai in suka san kana tare da mu. Don haka zan kai ku gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma sai dai ka biyo ni a baya mu tafi a hankali, kar a fahimci cewa tare muke jirawa da ku. Kwanan nan zan ci wani kisa asira. Yace suka taho, Abu Zarin Al-Ghifari yana baya yace dama in kaga na sunkuya kamar zan gyara takalmi na, to kamar aka buya na hango mushrikai ne dan kar su gan mu tare su cutar da kai, saboda mu ba yadda za a yi da mu, ɗan asalin Qurayshawa ne, ba baki bane, ba za a kore mu. Dan haka suka tafi da Abu Zarin Al-Ghifari. Abu Zarin Al-Ghifari ya biyo har ka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ji kalmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya musulunta. Da ya musulunta me yayi? Ya kasa hakuri, sai ya tafi ɗakin Ka'aba, ga mushrikan Makka suna zaune, sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Suka taru ko a kansa, sai duka. Abbas ya kwace shi daga hannunsu. Akai ta a wannan ba a kashe shi ba, ya tafi washe gari ya sake yi, akai masa duka washe gari ya sake, aka musu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi, ce a kaza, yanzu abin da nake baka shawara, ka koma ƙauyen ku cikin ƙabilarka, ka je ka zauna, ka riƙa koya musu wannan abun a hankali. Wannan yanzu ba mataki bane na da'awa, amma ai ba a koma an yi mudahana, an yi taqiyya, an ki fitowa da la ilaha illallah. Kun fahimci wannan abin da yake? Dan haka kullum ka bayyana gaskiya, ka kuma yi ƙoƙari ka dakushe ƙarya, amma kuma cikin hikimar da Allah Maɗaukaki ya koya mana, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana. Sannan sai ke cewa liyahtadiyal muhtadu, in malamai suka bayyana gaskiya din nan, suka fito da abin da yake daidai, suka bambance abin daidai da abin da ba daidai ba, to al muhtaduna, masu shiriya za su shiryu, wa yarji'u dallun, fatattu kuma za su dawo. Wallahi da Allah ya sa malamai masu da'awa da masu wa'azi sun san ladan da ke cikin mutane su shirya a hannunsu, wallahi da sun rabu da wannan duk abin duniya sun yi zancen su kokari su shiryar da mutane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, ko la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lak min umurin na'am, a ce Allah ya shiryar da mutum daya ta hanyar ka ya fi maka a tara maka jajayen raƙuma jajayen raƙuma ya amfani da su saboda a wancan zamani su suka fi tsada kamar yanzu a ce a tara maka dukiya biliyon yanzu zancen biliyon ake ba ko baya miliyan ba ma ko an tsallake ko zuwa tiriliyon yau a ce wani mutum daya ya shiryu a hannunka saboda aikin da kai saboda karantarwar da kai saboda wa'azin da kai saboda nuna masa hanya da kai wallahi wannan yafi maka a ce an baka duniya ni a cikin duniya duk abin da ka samu a duniya zai kare ko ba ka bane amma wannan fa abin da zaka samu zaka je ka same shi to a ce mutane sun shiryu kuma banda wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana duk mutumin da ya shiryar da mutane akan hanya to yana da ladanta na wa'azi da yayi sannan kuma yana da ladan duk wanda ya yi aiki da abin da ya kira zuwa gare shi yanzu a darasin nan namu yau in muka yi darasin alwala a ce alwala duk da ba mu iya ba sai muka koya yanzu gashi ga yadda ake alwala za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to daga ran da ka koyi alwalan nan duk alwalan da ka yi in iya biyar ka yi a rana ta farilla kawai to a kullum kai alwala wanda ya fara koya maka alwala yana da lada a kanka kun fahimci wannan abu haka nan idan aka koya maka sallah duk sallar da kai bayan an baka taka ladan sallar sai kuma a ɗauki wannan ladan da ka samu in lada 100 aka baka haka za a je wani malamin da ya koya maka sallah haka za a bashi lada yanzu wanda yake da wannan gatan da lada a wurin Allah na me zai ji tsoron wani abu a duniya in ya rasa shi kun fahimci wannan abu Allah ya kyauta mana sai ce wayarji uddalu sai ce wa taquma alhujjatu ala almu'anidin in malamai suka yi haka kuma hujja za ta tsayu akan waɗanda suke kangarewa waɗanda suka bar hanya Allah tsare mu daga kangarewa sai ce qala ta'ala Allah madaukaki ya ce to ga ayar da nake gaya mana cewa malam zai kawo mana dan a tunar da malamai aikin su Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa id akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba ka ambata yayin da Allah ya karbi alkawari alkawari in an ce mithaqi kawai mu muka fassara shi a Hausa mu ce alkawari to ba iya alkawari ba alkawarin da yake akwai yarjejeniya a kansa la'alla ma akwai sa hannu kamar a yanzu ka kira shi agreement covenant da za a zo a ce an zauna ka yarda na yarda an haɗu an yi wani pact kamar da ake cewa dai a turai a zamanin yanzu duk wata yarjejeniya ta alkawari to wannan alkawari shine Allah ya dauka da shi da malamai kun fahimci abu ku hango shi a wannan sura kamar a ce malaman duniya ne suka taru duk wanda aka biyo ilimi to Allah ya dauki alkawari kuma kowa ya dau alkalamin sa ya sa hannu ya ce ya Allah na yarda me aka yi gashi Allah ya ce wa id akhadallahu mithaqa alladhina utul kitaba waɗanda aka bai wa littafi latubayyinunnahu linnas wannan fannin Qur'ani muke karanta ba fassarar wani bane Allah ne yake faɗi latubayyinunnahu an zo da nunun ta taukidi da lamun ita ma ta farko la wallahi lalle latubayyinunnahu sai kun bayyana shi linnasi ga mutane ma'ana wajibi ne a kan ku bayyana shi ga mutane wala taktumunahu kuma cewa kun dau alkawari ba za ku koye shi ba wannan shine alkawari za ku bayyana babu koyewa to amma me ya faru fa nabaghuhu wara'a zuhurihim sai suka yi watsi da wannan alkawarin a bayan bayan su washtaru bihi thamanan qalila fa bi ithma yashtaru wannan a ƙarshen suratu Ali Imran anan wannan aya Allah ya ce tur da abin da suka saya din me suka saya abin da za su samu na duniya dan tukunci kadan za a ba su kaza da kudin kaza da kudin kaza da wani zai kawo shine zai sa su toshe baki su fasa fadar abin da yake shine daidai yace to wannan abin da suka karba a madadin fadin gaskiya kir da shi bai zama ma abin da za a yi madalla da shi ba to ya jama'a kun ji Allah ne ba mu labari ya dauki alƙawari tsakaninsa da malamai aikin da ya kamata su yi kenan ko in ce ya wajaba su yi kenan amma malaman ahlul kitabi suka yi watsi da wannan to haka duk a zamanin yanzu ma duk wani malami na musulunci da aka ba shi ilimi na Qur'ani ya san tafsirin sa ya san hadisi ya san shari'ar su wanda wajibin sa shine ilmantar da mutane in yi watsi da wannan alƙawarin to shi ma yayi aiki irin na yahudu da nasara fa nabaghuhu wara'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalila Allah ya kare
to sai yake cewa kuma akhbara ta'ala sannan sai Allah madauki ya bada labari an ma hammat bihi hadhihi qa'ifatu khabithatu akan abinda wannan wato bangare mummuna mai mummunan hali na ahlul kitabi wato yahudi musamman suka kudurci sa wa iradatul makri ko yau da nufin makirsi bil mu'minina na ga mu'minai Allah ba mu wannan labarin cewa ga irin tsarin da suke je ya ba mu labarin cewa burin su sha'awar su abinda suke so shine su batar da mu ba wai mu bata kawai ba a su batar da mu kun rike na kai to yau kuma Allah shi ba mu labari cewa wani bangare na waɗannan ahlul kitabi ga irin dabarar da suka yi wa qalat ta'ifatu min ahlil kitabi wani yanki na ahlul kitabi sun ce ma'ana qalu li ba'dihim sun ce wa sashin su kamar tattaunawa suke suka yarjejeniya suka ce mu rabu biyu wasu daga cikin mu su je yau su yi kaza gashi za mu zo mu ji me za su yi aminu billazi unzila ala alladhina amanu ku yi imani da abin nan da aka saukar ga waɗanda suka yi imani ku je da Allah ya matsa bakin su suka kira muminai da sunan muminai ko aminu billazi unzila ba su ma kira shi a sunansa alqur'ani ba ku yi imani da abin da aka saukarwa alladhina amanu waɗanda suka yi imani ma'ana wanda suka yi imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin abin da Fir'aun ya yi lokacin da ya zo mutuwa ko sai yake cewa amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin bai ce amantu billahi ba sai ce amantu billadhi amanat bihi banu isra'ila na yi imani da wannan ubangijin da banu isra'ila suka yi imani da shi ko sunan sai kasa faɗa Allah ku dama bai karɓi imanin sai ce al'ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin sai yanzu kina manan al'ana sai yanzu za ka yi imani wa qad asayta qablu ka saba wa Allah ku kafin wannan lokaci wa kunta min al-mufsidin kuma kana cikin mabarnata to wannan shine su ma abin da suke yi ba su faɗi sunan qur'ani ba sai suka ce ma alladhi unzila sai kuma suka ce alladhina amanu waɗanda suka yi imani to ga dabarar dama na faɗi ne da zuwa dunkulallen fasara ko me suka ce aminu billazi unzila alladhina amanu wajhan nahar me wannan wajhan nahar fuskar yini fuskar yini ana nufin farkon sa mana farkon yini tunda akhirahu ta nuna mana abin da yake da fuska din cewa awwalahu ake ne ko sai ce ku yi suka ce ku je ku yi imani da qur'ani da safi waqfuru suka ba su umarni kuma ku kafirta akhirahu akhirahu zarfi ne ma'ana da rana ma'ana da karshen ka ma'ana a karshen muni inda safi kun yi imani to da yamma kuma sai ku kafirta ai udkhulu fi dinihim ku je ku shiga addinin su ala wajhil makri ta fuskar makirci wal kaidi da dai kulli mummunan nufi da kaidi awwalan nahari da safi fa idza kana akhirun nahar idan lokacin karshen wuni yayi ma'ana da yamma fakhruju minhu sai ku fita mana ku bar wannan addini la'allahum yarji'una ko su duba ku ga hari wannan shine yake nuna mana wancan zancen da Allah muka karanta Allah muke ya ga mana jiya cewa abinda suke so shine su batar da mu to ga ɗaya daga cikin dabaru dabarun talbisi a kutaku da ƙarya da gaskiya sannan kuma a yi dabara ta wayo na duniya yadda mutane za su bar duniya kun ga ba manufar su kawai su hana waɗanda ba su yi imani ba su ce musu kar su zo su yi imani a'a wanda suke cikin ake so la'allakum yarji'una ko sa dawo kun gane dabara domin idan kana zaune misali yanzu kana addini da ilimi da komai sai kawai wata rana da malaminka Allah ya kiyaye ya zo ya rinda ya bar addini za ka yi kokonta addini ko ba za ka yi za ka yi sai ka duba girman malami a ce ya da'ai malamin da ya san kaza sannan kuma ya bar addinin ya bar shi ya koma wani abu daban zai sa ma kokonto a zuciya to shine wannan irin dabarar yahudawa suka tsaro zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka nado kansu suka turo wasu su zo su yi imani sai su imani da safe sai kuma su kafirce da yamma la'allal mu'minina yarji'un
saboda mu'minai wai sa dawo su ce a to tunda haka ne sun fasa mana la'allahum yarji'una an dinihim fa yaquluna sai su ce law kana sahihan lama kharaja minhu ahlul ilmi wal kitab tunda jahili jahili ne ko sai ce ai da addinin nan gaskiya ne to ma'abuta ilimi da sanin littafi da suka shigo cikin sa da ba su fita ba amma tunda ma'abuta ilimi da littafi suka fita to sun gano cewa ba daidai bane domin wannan su ake wa magana ana ba mu labari ne ko zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ai mu'mini galibi larabawa ko ba a saukar da wani littafi kafin su ba suna kan addinin annabi ibrahim ne har ya guba shi ko kuma shirka ana bauta goma ka ahlul kitab banu isra'ila jinsu banu isra'ila sune mafi yawan annabawa suka bi cikin su dan haka littafai a hannunsu suke su laraba ba su littafi dan haka sai su kalifte ai ga wannan ahlul kitab ya san littafi tunda kuka ga ya zo da safe yayi imani da yamma kuma ya bari to wannan alama ce ta cewa ya gano abun ba gaskiya bane amma in banda rashin dabarar mara dabara yanzu ni daya ya isa ka gane addini da gaskiya ko ba da gaskiya ba ala alƙalla dai duk da dai wasu malamai za su dai a tafsiri suna cewa wajhan nahari da awwalun nahari da akhirun nahari ba lalle a wuni daya ake nufi ma'ana wata fatara dai na wani lokaci ai imani wani lokaci kuma a zo a kafirce wani lokaci domin ai idan ka shigo da safa ka fita da yamma ai abin kwantar da hankalin cewa hankalinka ne bai nutsu ba da ma ka koma gida amma bincike bai isa ka yi shi a wuni ɗaya ba a hankalce dai ko ba ka ba ni amma wanda ya daɗe ya san gaskiyar ta bayyana gare shi la'alla ma sai ya haddace qur'ani yayi kaza sai zo ya fasa ai shine tashi hankali ya zo ya ga gaskiya kuma sannan ya fashi to amma ni wannan dabara su ce saboda tamwihi din سيسي لعل فيقولون لو كان صحيحا لما خرج منه أهل الكتاب أهل العلم والكتاب إيسي هذا الذي أرادوه عجبا بأنفسهم وأن أبن سكي دين جيدي دكانسن جيدي دكانسن وظن دكما ذتن أن الناس سيحسنون ظنهم سيحسنون ظنهم به suna zaton cewa mutane za su kyautata musu zato shi yasa suka faɗi wannan wa yutabi'unahum ala ma yaqulunahu wa yaf'alunahu kuma suna tsammanin mutane za su bi su akan maganar su da kuma ayyukan da suke aikatawa walakin yaqballahu amma Allah ya ce haka Allah bai so ba babu wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan zamani da yayi wani abu ma makamancin wannan bal waɗanda suka yi imani daga cikin ahlul kitabi a cikin su ba a samu wanda ya ridda ba ma da suka wanda suka zo din duk imani suka yi ko dai dabarar ba a yi ta ba shawara ce suke yi sannan ba su yi ba Allah ya hana ko kuma wanda aka samu sun yi yanzu irin su Abdullahi ibn Salam ba Yahudi ne da ya musulunta kuma ya zo mai yana cikin mafifita a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kun san kissar sa lokacin da ya musulunta da Yahuda suka ce bari su zo su jarraba ko wata rana suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar Yahudawa Abu Abdullah ibn Salam ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Yahudawan nan ƴan uwana ne su qaumun ne buhutun mutane ne in an ce mutum buhut shine mutumin da yake inkarin gaskiya kuma yake karbar ƙarya ƙarya tana da kyau a gunsa gaskiya kuma ba ta da kyau shine yake cewa buhut sai Abdullahi ibn Salam shi kaga mutanen nan nawa Yahudawa haka suke bari ka ga ka gwada su in sun zo zan fuya ka ce musu na musulunta ka ga yadda suke ka tambaye su a kaina sannan ka ba su labarin na musulunta haka kuma aka yi sai suka gogun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su Yahudawa Abdullahi ibn Salam sai fuya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye Yahudawa ce me kuka sani dangane da Abdullahi ibn Salam suka ce ba ai wannan dan malaminmu ne babban malami ne a cikin mu malami ne kuma dan malamai mun yarda da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in nace muku ya musulunta ba suka ce ai ba zai yi ba sai ce Abdullahi ibn Salam ya musulunta ya karɓi musulunci sai gashi ya fito sai suka ce da ma makaryaci ne dan makaryaci kun ga wannan halin su kenan dama ga a yanzu nan za su karfi ƙarya kuma su yi watsi da gaskiya wannan shine ma'anar qaumun buhtu to wannan hali na Yahudu muna roƙon Allah maɗaukaki ya kare dukkan malamai daga irin wannan hali Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu san gaskiya da kaunar gaskiya da aiki da gaskiya, inda gaskiya ta rikice ba mu gane ta ba, Allah ya warware mana abin da ya hana duk wata yana da ta hau kanta, muna roƙon Allah ya yaɗe mana ita, ya reɗe mana ita, ya kaɗe mana ita, ya kawar mana ita, da za mu ga gaskiya mu kuma yi aiki da ita. Allah ya taimaki malaman addinin musulunci duk da suke, Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa akan aiki da musulunci da kira zuwa ga musulunci. Allah kuma ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.